This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25, da 16. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare assalamu alaikum barkamu da yau ranar Laraba 25 ga watan Nuwamba na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmed Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai.
A yau Laraba, ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce kakkabo jirgin kasar Rasha da Turkiya ta yi kamar tsokanar fada ne. Shugaban Amurka Barack Obama zai yi taro da hukumar tsaron cikin gida ta Amurka makonni biyu bayan mummunan harin da aka kai a birnin Paris da ke Faransa. Haka kuma shugaban kasar Tunisia Bejiket El Sefsi yana taruwan tattaunawa da tawagar tsaron kasa biyu bayan wata fashewar da ta halaka mutane akalla 12.
A shirin namu na yau za ku ji hirar da nayi da Hajiya Amina Bala Zakari, tsohuwar shugaban hukumar zaben Najeriya, game da tanadin kundin tsarin mulki akan irin abin da ya faru a jihar Kogi. Za kuma ku ji cewa wata tawagar cocin Katolika a ƙasar Kamaru ta kai wasu ƴan gudun hijira kayan agaji a birnin Yaounde. Bayan haka muna ɗauke da rahoto na musamman akan canjin yanayi da yake faruwa yanzu haka. Za kuma ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kawo, amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. A yau Laraba, ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce kakkabo jirgin kasar Rasha da Turkiya ta yi kamar tsokanar fada ne, amma kasarsa ba za ta yi yaki da Turkawan ba. Maimakon ma haka, wannan lamari ne da zai zama abin da Rasha za ta yi amfani da shi wajen sake gyara alakar ta da Turkiya. Ya soke ziyarar da ya yi niyyar kaiwa can a yau, amma sun yi magana da takwaransa na Turkiya cewa za su haɗu don tattaunawa da juna. Shi kuwa shugaban Turkawan Recep Tayyip Erdogan ya ce kasarsa na kokarin kare tsaronta ne a lokacin da jirgin yakin ta ya harbo na Rasha da yake magana a wani taro. Ya ce duk da jirgin ya fada a Siriya, amma yana cikin harabar kasar Turkawan. Shugaban Amurka ma Barack Obama da yake magana akan lamarin cewa yayi suna nan suna binciken musabbabin wannan kakkabar da aka yi wa jirgin na Rasha. Ya faɗi haka ne a lokacin da suke ganawar manema labarai a Washington DC shi da shugaban kasar Faransa François Hollande, wanda yake karawa da cewa jirgin na Rasha ya hari 'yan ta'addar Siriya ne da ke kan iyakar Turkiya.
Shugaban Amurka Barack Obama zai yi taro da hukumar tsaron cikin gida ta Amurka makonni biyu bayan mummunan harin da aka kai a birnin Paris da ke Faransa, musamman ma game da yadda miliyoyin Amurka ke tafiya hutu kasashen duniya duk shekara bayan bada hutun gwamnati. Larabar yau dai na ɗaya daga cikin ranakun da suka fi sauran ranaku samun yawan zirga-zirga saboda samun hutun cika ciki, wato ranar cika ciki don godiya Allah game da rayuwa mai albarka. Jami'an tsaron leken asirin Amurka na FBI sun ce ba dai wata bayyanar barazana game da wannan sha'ani da za a yi gobe 26 ga watan Nuwamban nan. Amma duk da haka, jami'an tsaron suna nan ankare da kuma lura da wuraren taruwar jama'a da suka hada da shaguna da wuraren shakatawa, musamman da ake ta ƙara samun sayayya don shirye-shiryen zuwan Kirsimeti a watan Disamba mai zuwa. Harin dai da aka kai a Faransa ya hallaka akalla mutane 130, wanda kasar ta sake inganta yanayin tsaro bisa karatowar wani taron da za a yi na duniya game da dumamar yanayi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban kasar Tunisia Bejiket El Sefsi Shugaban kasar Tunisia Beji Ked SFC yana taron gaggawa da tawagar tsaron kasa biyo bayan wata fashewar da ta halaka mutane akalla 12 a wani layi mai jerin bishiyoyi dake birnin Tunis a kasar. Mutanen da ya halaka sun hada da tawagar kasa masu tsaron shugaban kasar da suke cikin wata motar bus a lokacin da fashewar ta afku. Shugaban kasa da jami'an tsaro sun ce fashewar harin da aka kai din basu tabbatar da cewa fashewar bomb bane ko kuma harin da aka haddasa ta hanyar harbin bindiga. Shugaba SFC ya sa dokar ta baci ta kwanaki 30 a duk fadin kasar, sannan an kakaba dokar hana fita da daddare a birnin na Tunis. Ya fada a gidan talabijin cewa Tunisia na cikin yaki da yan ta'adda, sannan suna neman hadin kan kasashen duniya don murkushe masu tsauraran ra'ayi waɗanda suka kai jerin harahara a yan makonnin da suka shude. A farkon watan nan ne dai da ake ciki aka kai wani hari wanda yan bindiga suka kai wani hotel luxury beach da ke wajen yawon bude ido suka kashe mutane 38 'yan yawon shakatawa. Sai kuma harin da aka kai gidan tarihi na Bardo aka kashe mutane 22.
Yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin kabilu biyu da ke kudancin Libya, sannan majalisar ta ɗinkin duniya ta jaddada kiran magana shirin kawo zaman sulhu na ƙasa tsakanin gwamnatocin ƙasashen guda biyu da ke tsinka zaren juna da haddasa rikicin siyasa. Qatar ta shiga tsakanin sasantawa ta kabilun guda biyu da suka hada da Tuareg da Tebu a garin Ubari. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Qatar QNA sun ruwaito cewa yarjejeniyar ta hada da ajiye bakin wutar yaki da juna na dindindin da kuma maida yan gudun hijira garuruwan guda biyu da yaki ya raba da mahallansu. A wata sanarwa haɗin gwiwa da ɓangarorin guda biyu suka sanya wa hannu, sun yi kira ga ɗaukacin ɓangarorin ƙasar ta Libya masu takun saƙa da juna da su ajiye makamansu su kuma koma kan teburin sulhu don yin sulhu da juna akan wannan abu. Majalisar Ɗinkin Duniya dai na ta kai gauro da mari don ganin ta kawo daidaiton sulhu na zaman lafiya tsakanin masu gaba da juna a siyasance tun bayan kashe shugaban ƙasar Muammar Gaddafi. Jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Libya, Martin Kobler, ya tattauna da jami'an ɓangarorin biyu na Tripoli da Tobruk a ranar Asabar da Lahadin da suka gabata, ya kuma ce lokaci yayi da ya kamata a samu matsayin sulhu da ake ƙoƙarin yi da juna a Libya.
Papa Roma Francis a yau Laraba ya fara ziyararsa ta farko zuwa Afirka, inda aka tsara zai yada zango a Kenya da Uganda da kuma Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Bayan ya sauka a Nairobi babban birnin kasar ta Kenya, zai gana da shugabanta Uhuru Kenyatta har ma da tawagar wasu jami'an diplomasiya. A gobe Alhamis zai yi taro tsakanin mabiya addinai daban-daban a cocin Batika da ke birnin, haka kuma zai halarci taron jama'a da jama'ar garin na Nairobi. A ranar Juma'a, limamin ɗariƙar Katolikan zai kai ziyara kan wani wuri da ake kira Kange Muslim, wata unguwa ta Talakawa. Ya kuma ziyarci taron matasa a filin wasanni da za a yi a wurin wasa na Kasarani Stadium. Daga baya kuma kafin ya gama ziyarar tasa, zai ziyarci wani shingen da aka binne wasu mamatan Kiristoci a Uganda. Haka kuma zai wuce ya tafi Afirka ta Tsakiya, inda zai kai ziyara wani masallaci da kuma sansanin 'yan gudun hijira a ƙasar.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta da ake kira INEC ta ba 'yan jam'iyyar APC a jihar Kogi damar fitar da wanda zai maye gurbin ɗan takarar gwamna marigayi Abubakar Audu da ya rasu a farkon makon nan kafin a kammala zaɓe. To ko akwai wani tanadi da kundin tsarin mulkin ƙasa ko tsarin hukumar zaɓe suka bada game da irin wannan lamarin? Hajiya Amina Zakari, tsohuwar shugaban hukumar zaben Najeriya, ta riko ta yi mana bayani.
Alhamdulillah, an yi zaɓe a Kogi lafiya, kuma su ma 'yan Kogin suna cewa ba a taɓa zaɓe lumana da kwanciyar hankali irin wannan ba. Mun samu ɗan asasi a wurare kaɗan, to shi ne muka ce za a koma a yi zaɓe a wannan wuraren, kuma ba wai akasin an same shi don an yi tarzoma ba ne. A wasu mutanen ba su samu ma sun yi zaɓe ba saboda ba mu samu an samu security a wurin ba ana tsoron security zai lalace a wurin irin ba ta da kyau ba a zabi ba sannan akwai wasu da kuma su amfani da kaji da ba da gangan
to ko akwai wani tanadi da kundin tsarin mulkin kasa yayi ko kuma tsarin zabe akan haka in ta faru
inda ya faru babu shi a dokokin tsarin mulkin kasan nan ko kuma a cikin kundin zabe wannan ba a taba tunanin haka za ta faru ba to cikin nufin Allah ta faru kuma Allah ya nuna dan adam kan cewa ba komai zai isawa a dokoki ba Allah shine da al-musawwir
Babban limamin cocin Katolika na birnin Yaounde Joseph Atanga ya jagoranci wata tawaga zuwa sansanin ƴan gudun hijira da ke kafa a can birnin Yaounde. ƴan gudun hijira sama da 500 ne suka samu agajin kayan masarufi daga kungiyar ta Katolika ga Awal Garba da ƙarin bayani.
Waɗannan ƴan gudun hijira dai suna cikin halin ni'asu musamman ma wajen rashin kayayyakin more rayuwa Robert Atanga ne yace wannan taimako da muka kawowa ƴan gudun hijira mun san ake su yara ta a wurinmu domin ƴan uwanmu ne kuma muna fata nan ba da jimawa ba za su koma ƙasarsu idan zaman lafiya ya wanzu a ƙasa ta su wani malamin cocin Katolika shi ma cikin jawabinsa ya ce ƴan gudun hijira suna buƙatan cin abinci mai inganci kuma suna buƙatan shan ruwa mai tsada kamar sauran al'umma ya ce dole ne za mu tsaya tsayin daka domin mu agaza musu ƴan gudun hijira sama da 500 ne suka samu kayayyakin agaji na abinci kamar shinkafa man girki da sabulun wanka da na wanki kan haka ne na yi wa waɗansu iyaye mata tambaya ko wani irin godiya za su nuna da wannan kayan abinci da suka samu
taimakon da aka kawo na kayan abincin mun gode yawa mun gode da yawa su mai su shinkafan da aka kawo mana don dama shi ne abin da duk mutum yake amfani da shi madalla mun gode Allah ya kawo na kullum
A halin yanzu da ƴan gudun hijiran da suke cikin ƙasar Jamhuriyar Kamaru musamman ma a jihar Arewa mai nisa da kuma jihar Gabas za su kai kimanin 25,000 ko da yake kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya United Nations suna nasu iya kokarin domin ganin ƴan gudun hijira sun samu walwala da sauƙin rayuwa da maganin cewa yakin da ake yi na ƙabilanci ko na addini a ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya zama tarihi masu magana dai suna cewa zaman lafiya yafi zama dan sarki Muhammad Awal Garba Murya Amurka daga kasar Kamaru
A gaishe da Muhammad Awal Garba Masana da ƙwararru sun yi hasashen cewa za a samu canjin yanayi a faɗin duniya cikin 'yan shekarun da suka gabata. Yanzu haka akwai canje-canje da dama da ke faruwa a wurare daban-daban. Ga Nasir Adamu El-Hikaya da rahoto na musamman.
Ba baƙon abu bane sauyin yanayi a lokutan damuna ko rani, hunturu ko lokacin zafi a ƙasashen yankin Sahel ko kudu da Sahara da ya haɗa da sassa da dama na arewacin Najeriya musamman ma jihohin kan iyaka. Tun kafin mu yi nisa cikin wannan rahoto, masanin harkokin muhalli Husaini Jarkasa ya ambata tushe da illolin dumama ko sauyin yanayi ga sassan Najeriya.
Iska na mai guba akwai carbon dioxide, akwai su methane, akwai su fluorochlorocarbon. Su wa'annan su fluorochlorocarbon din wa'annan su ana samun su daga su AC da su fridge da dai sauransu. Za ka ga kuma yakan kawo fari. Saboda haka za ka ga wato wani sa'in ma ba ruwan sama. Wani sa'in za ka ga ruwan saman yayi yawa. Amma wata shekara sai ga ma babu akwai kasashen da ake cewa ma nan zuwa gaba ma da shekaru kadan za su zama ba su ruwa ya shafe su kaman bangaren Lagos ana cewa nan gaba idan ba mu yi hankali ba ga yanzu kaga kaman su Victoria Island kaga wannan ruwa yana shigowa hannan ice block yanzu na kasashen da su daman kaman su irin tundra region su Iceland glacier din tana narkewa ruwan teku yana karuwa ambaliya tana karuwa kaman kasashe kaman su Netherlands zuwa ga maza ga ruwan zai shafe su
shin wani canji mutane ke lura da shi ne ga muhallin su ko dai ba sa gane ko an samu canjin koko a'a
ayo trader
na shiga cikin birnin Abuja don samu wannan amsa.
Sunaina Amina Ali Usman. In ka duba yanda iska ke hurawa, yanda kura ke tasowa a wasu sassan, sannan kuma da safa haka nan iska da ke busowa, da asuba in mutum ya tashi yana busowa, sannan kuma kura yana shi ma yana tashi. Duk inda ka je zaka ga kura, ko kana tafiya zaka ga kura da sauransu, duk alamu ne na hamada.
Sunana Musa Balaya Kasari, ni ne National Coordinator na Arewa Green Movement. Akwai wani abu da ake kira a turanci wato River Bank. Shi haɗe da jama'ar ya taho ne daga yanki wanda ya haɗe da tafkin Chadi. To ran da hanyar ruwa ɗaya ta toshi, to samar da ita ma za ta dakata. To shi ne dalilin da ya janyo wannan tsolancewa na tafkin Chadi. Sai an yashe wannan haɗejar jama'ar, in ana son kowane ɓangare ya samu kyakkyawar gudanar ruwa.
Kuma wataƙila zai sa tsirrai su ci gaba da fitowa, bishiyoyi su ci gaba da hayayyafa.
Wannan babu ko shakka a ciki, saboda idan ka duba ai daga nan ne mutane masu noman rani suke samun gabbai da suke fidda ruwa su kai gonaki, su kai tafkuna, su kai ko ina domin wuri ya zama da ni'ima. Tsirrai sun fito, wuri ya inganta, zaka ga ko ina kore shar.
Sunana Aliyu Salihu. Da in ka shigo area musamman ta arewa, zaka tarar da cewa akwai danshi, ko da an dauke ruwa akwai ruwa na kasa da yake fitowa, da wanda zaka ga manoma suna shuka irin dankali da sauran abubuwa haka a wajaje daban-daban, har da irin su tumatir. Amma yanzu zaka ga cewa lalle wannan yanayin ya sauya, babu shi. Ni abinda nake ganin ya jawo irin wannan, duk da dai ba kwararre nake ba a wannan harka, na gane cewa irin harkoki ne na jama'a. Ma'aikatu sun yi yawa, kamar mutane masu shiga daji su sare itace su zo su mai da shi gawayi, yanayi ya canza.
Jami'ai a nan Najeriya na bada tabbacin bi sau da kafa irin shawarwari da kwararru a matakin duniya da ma Majalisar Dinkin Duniya ke bayarwa kan yadda za a farfado da lafiyar muhallin. Shugaban hukumar yaƙi da hamada ta Najeriya Goni Ahmad na bitar illa da ke tinkaro al'ummar arewacin Najeriya, matukar ba su dage ga kare muhalli ta hanyar dasa bishiyoyi da kauracewa kona daji ba.
Hamada fa ba karamin illa ba ne, saboda idan hamada nan in ta faru, idan wannan iska ya zo ya wuce ya kawo wannan ƙasan, yashin nan ya je ya binne guri gaba ɗaya, kamun ka sake mai da shi ka koma baya ka ce ka samu amfani a wannan gurin, shekaru fa zai jawo. Saboda haka rigakafin nan da ake yanzu a soma wannan da shedeshel a kare, don yanzu zafin ɗan kaɗan bai zafi sosai ba. Idan ya wuce ya wuce, akwai abin da Bature yake cewa the point of no reversal, ba za ka sake mai da shi kamar da shi inda yake ba. Wannan abin mu tsaya mu duba, da kaɗan kaɗan ne take jawowa yana shigowa ƙasanmu. In kana gani kusan kamar wanda yake Sokoto, ko yana Borno, yana Katsina da sauran can baya, abin na damun shi kada yake cikin gari, kuma har ma ya jawo ya zo har ma Abuja da sauran, da kaɗan kaɗan wannan kwararo wannan zai zo. Idan ba mu tsaya mun tsaya mu yi maganin shi tun yanzu, da kaɗan kaɗan zai rinka mamaye ƙasanmu. Gashi kuma already mun soma gani irin abin da yake cewa climate change ya fara da sauran. So irin wannan area din ne zai zo somawa, amma inda akwai da shi da sauran, to za ka ga Allah ya kawo wani yanayi, ya kawo ya sauƙaƙa wannan abubuwa din. Iskar mata canza, zafi ake, za ka ga sanyi ya dawo da sauran wani abubuwa haka. Kuma abu ne wanda zai kawo har ma dabbobi, ba wai na cikin gida ba kawai ba, har dabbobin daji da sauran za ka ga za su dawo.
Labarin illar ɗumamar yanayi dai ke yi wa malafar nan ta duniya da ke rage zafin rana, wato ozone layer, sananne ne ga al'umma da ke ganin canjin a zahiri, inda dazuka suka zama birane ko tarin yashi. Hakanan gonaki da dama sun rage yawan yabanya don mutuwar sinadaran ƙasa da ke taimakawa shuka girma. Shin al'umma za su iya yaƙi da hamada, ko dai za su bari hamada ta yi galaba kansu cikin wannan yaƙi da baya buƙatar takuba bare masu? Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaishe da Nasira Adamu El Hikaya. Kamar yadda kuka ji a hirar da na yi da Hajiya Amina Bala Zakari, wadda take kwamishiniyar hukumar zaɓe a arewa maso gabashin Najeriya, yanzu haka an jima kaɗan za ku ji abin da ke wakana a jihar ta Kogi game da zaɓe. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa ƙarfe 10:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. A ci gaba da hirin da muke yi da baƙonmu Halima Lawal, ‘yar asalin garin Zaria da ke cikin jihar Kaduna a Najeriya. Mun tsaya ne inda take muna bayanin sauƙin karatu a jami'ar Amurka, kuma a nan ɗin ne za mu ɗora yau.
Sannan kuma idan ka sa kanka, in dai har karatun kake son ka yi, idan ka sa kanka, to akwai littafai da ake saidawa, akwai littafai akan internet yanan gizo wanda mutum zai iya zuwa yayi downloading. Sannan idan ka je campus akwai free internet connection for all students. So wani sa'in in kana course in aka ce maka ga textbook din da ya kamata ka siya, wani sa'in ba sai ka siya textbook din ba, saboda zaka iya samun textbook. Wani sa'in kuma textbook din amma kuma tsohon wannan sa'a already chapter daya kai aka ƙara daga kanshi, so zaka iya amfani da tsohon ko kuma zaka iya photocopy din daga ɗaliban da suke ajinku. Sannan kuma handout ba sai an biya kuɗin handout na website, zaka je kawai kai printing handout din. Sannan professors suna bada office hours, so suna da specific office hours da suke ijiyewa idan har mutum akwai abin da bai gane a aji ba, kuma bayan aji maybe teacher yana da wani aji bayan wannan, in bayar da lokacin da zai tsaya ya koyar maka, to akwai awowin da ya ijiye da lokuta da zaka iya zuwa office din shi ya ƙara maka explaining.
Mu koma batun aiki shi kuma me mutum ke bukata ya samu aikin yi?
In kana son ka samu, akwai ayyuka da yawa kaman akan campus, because in ka zo da farko ba za ka iya aiki da ba aiki akan campus bane, saboda ba ka da takardun kasan da yace za ka iya aiki ba akan campus ba. So akan campus akwai ayyuka da dama, akwai ayyukan janitor, akwai ayyuka a kitchen din makaranta.
Me janitor?
Akwai masu goge-goge. Akwai ayyuka a kitchen din makaranta, akwai ayyuka a library.
Wasu irin ayyuka? Misali kamar wani irin aiki?
Kaman aiki a library, kaman aiki a dorm, a janitor. Za a iya ce maka ka je kai ne za ka rinka wanke bayin makaranta ko bayin dorm inda mutane suke zama. Amma kuma bayin su na zan ba irin bayin na Nigeria ba ne, akwai wuta, akwai ruwa, ba aikin da mutum zai ce ba zai iya yi ba ne.
To nawa za a biya mutum?
Na'am?
Nawa za a biya mutum?
Abin da suke biya minimum wage ne. Minimum wage kaman maybe $8 a awa ɗaya.
To awa nawa za ka yi a kullum?
A sati ɗaya za su ba ka awa 20.
$8 so 20 kenan?
Amma za ka iya rarrabawa a rana ɗaya, ba rana ɗaya za ka yi 20 ba, ko ba a rana ɗaya za ka yi 10 ba. Maybe awa ɗaya ka yi rana ɗaya ka yi aiki hudu, ka yi awa hudu. Sannan kuma daɗin aikin campus ma makaranta shi ne, idan kana da aji da yake zuwa, za ka iya zuwa ka yi aiki, ka je aji, sannan idan ka tashi aji sai ka ƙara komawa ka kammala sauran awoyinka da ya rage na ranar.
Na aikinka kenan?
Na aikinka kenan. Sannan kuma akwai aiki a kitchen ɗin makaranta inda ake siyar da ɗalibai abinci. A nan suna da aikin masu serving abinci ko masu wanke kwanoni ko masu girka abinci, amma ana rotating, ana jujjuyawa. Yau in ka wanke kwano, gobe sai ka yi wani abu. Sannan kuma akwai aiki a library inda za ka rinka checking in da checking out littattafai. Kana taimakon students suna neman littattafai, in suna da wani problem sai ka taimake su.
To mu fara duba maganan kitchen. Kaman ni namiji in naje aikin kitchen, an ce duk na wanke kwano ne yau, gobe kuma in je wurin dafa abinci? Koko mata ko ake dauka?
Akwai maza, ana daukan maza. Daɗin zama America kenan, there is babu wani inda za a ce wai wannan sai namiji kadai ko kuma wannan sai na mace kadai. Akwai mata ma da suke tuka trailer anan aikin su kenan.
Yanzu ina yi wanken kwanoni yau, gobe kuma sai a ce in je wurin dafa abinci?
Amma in ka je wurin dafa abincin, ba dafa abincin za ka yi ba, maybe za ka tsaya in student sun zo sai ka musu serving abinci.
Na ce ko ban yi a nan za a koya min dafa abincin. To can kuma wurin library, watan wurin ajiyar takardu.
Shi wannan za ka taya su ka in takardun sun hargitse ko kuma books din littattafan da not in yanda ya kamata suke, ba sa yanda ya kamata a yanda aka ijiye su, saboda mutane sun zo sun ɗiba sun ɓaɓɓata wurin, sai ka gyara. Sannan kuma akwai inda idan mutane sun zo suna son littafi, za ka yi login, za ka rubuta sunansu, ka gaya musu yaushe za su dawo da littafin da komi da komi.
Amma nan sai an dan koya maka ko da ka zo ne kawai shikenan a ce yi kaza?
Za su koya maka, akwai training za a koya maka kafin ka fara.
Irin ayyuka uku ne?
Ba su kenan ba, akwai ayyuka da yawa. Akwai kuma teacher's assistant.
Me?
In dai har kana da...
Akwai me?
Kamar teacher's assistant, kamar in grade ɗinka yana da kyau.
In jarabawan kana
da kyau. In kana da jarabawa masu kyau, kuma kana da kokari to teacher zai iya daukan ka sannan kamar in kamar chemistry ko political science in ka riga ka dauki class din kuma teacher ya ga cewa kai dalibi ne mai kokari sannan ka dinka sun yi kyau to zai zaka iya mishi magana idan har bai da teacher's assistant ko kuma ya bu position din ya bude zaka iya tambayar shi in zaka iya zama teacher's assistant din shi wannan ma is good saboda idan kai wannan za school zai iya rage maka kudin makarantan ka
to wa zai rika biyan ka albashin in ya dauke in shi malami
makarantan zai rika biyan ka
oh kuma makarantan za ta biya ka
za ta iya biyan ka to ta haka zaka iya rage kudin makarantan ka
kash ga Halima ta koro bayani yau din ma lokacin yayi muna halin sa amma a tarbe mu a shiri na gaba kuma na karshe domin jin karshen wannan hirar da bakwar ta mu Halima Lawal yanzu a madadin bakwar ta mu Halima Lawal naku Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Wasikan mu ta farko a yau ta zo ne daga mai nasara nasarawa Puntuwa inda yace korai ɗan Najeriya 500 daga Burtaniya bai zo mana da abin mamaki ba don ko mafi yawancin masu shiga kasar suna shiga ne ba bisa ka'ida ba ita kuma wasikan mu ta gaba cewa tai Allah sarki kullun nafsin za'ikatul maut hakika mutuwar Prince Abubakar Abdu dan takara karkashin jam'iyyar APC a jihar Kogi ta girgiza al'umman Najeriya kai har ma da duniya baki daya da fatan Allah ya ji kansa ya kyautata makoma amin summa amin daga Ukashi Abdulsalam Koko jihar Kebbi Najeriya sai kuma wasikan mu ta gaba take cewa tabbas mutuwar dan takarar gwamnatin jihar Kogi Prince Abubakar Abdu ba karamar babbar izina bace musamman ma ga yan siyasa ko kuma in ce shugabanni masu san da wama a mulki game da masu kokarin ganin sun hau mulki ko ta halin kaka sako daga Siraja Jibrin Ja'i Kaugama Ita kuma wasikar gaba ta fara ne da sallama inda tace matakin da hukumar INEC ta dauka akan jam'iyyar APC da ta sake fidda dan takara hakan yayi daidai da fatan al'ummar jihar Kogi za su zaba wa kansu mafita sako daga Ismail Ahmed Yalwa sakon mu na gaba cewa yayi kammala taron kwanaki biyu da hukumar yaki da cin hanci da rashawa ICPC ta shirya wa matasa don tattauna matsalar cin hanci da rashawa da ta'addanci abin ayaba ne Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu. Sako daga Malam Ango malamin makaranta da Sani mai langilange ya wuri. Ita kuma wasikan mu ta karshe a yau ta fara ne da sallama inda tace ku isar mana da kukan mu ga gwamnatin Najeriya game da shiga mawuyacin hali da al'umma suka yi a sanadiyar karancin man fetur. Da fatan gwamnati za ta ci gaba da sa ido a gidan mai don tabbatar da suna saida mai a farashin da gwamnati ta kayyade. Sako daga Sada Sa'idu Daura.
To kafin mu rufe shirin namu ga labarai amma a takaice.
A yau Laraba ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce an kakkabo jirgin kasar Rasha da Turkiya ta yi suna ganin cewa tsokanar fada ne amma kasar ba za ta yi yaki da Turkawan ba maimakon ma wannan lamarin zai sa ya zama wani sila ko kuma wata alama da za ta nuna inganta alaka tsakaninsu ya soke ziyarar da yayi niyyar kaiwa can a yau amma sun yi magana da takwaransa na Turkiya inda suka yi za su hadu don tattaunawa da juna shugaban Amurka Barack Obama zai yi taro da hukumar tsaron cikin gida ta Amurka makonni biyu bayan mummunan harin da aka kai a birnin Paris take kasar Faransa.
Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Da cike yau ce ranar yaki da gallazawa mata ta duniya wadda Majalisar Dinkin Duniya ta ware. Shin a ganin ku menene cin zarafin mata? Abinda muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kenan an jima. Yanzu a madadin Usman Ahmed Kabara da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da ya hada shirin da Bada Umarni da injiniyan mu na yau Mr. Nelson. Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.